Daga nan birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 16.25 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da lalo da kuma niyya murya arewa. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Masu saurari, assalamu alaikum. Yanzu ma Grace Alheri Abdu tare da Baba Yakubu Makeri muke ka sake shigowa domin gabatar da wannan shiri na hantsi. Bayan labaran duniya, za ku ji yadda al'umma ƙasar Tanzania ke amfani da hanyar sadarwar intanet wajen sauya salon mulki a ƙasar da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa. Ibrahim Alfahme zai shigo da maimaicin ciki da gaskiya. Za ku kuma ji muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun ƙasar Kamaru wannan mako. Kamar yadda muka saba, mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya gana da takwaran aikinsa na ƙasar Qatar a jiya Talata a Washington, makonni uku bayan da Saudiya da wasu ƙasashen Larabawa da suka aza takungumi na harkokin cinikayya da ta diplomasiya a wannan ƙasar mai arzikin mai kuma ƙawar Amurka. Ganawar Tillerson a ma'aikatan harkokin wajen Amurka da Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ta zo ne wuni guda bayan Qatar ta yi watsi da bukatun Saudiya da Bahrain da Misra da haɗaɗɗiyar daular ƙasashen Larabawa, cewar kafin su cire takunkumi da suka aza mata a wannan ƙaramar ƙasar. Ƙasashen Larabawan guda hudu sun ce ba za su daidaita dangantakar ƙasarsu da ainihin Qatar ba sai ta amince da dukkan bukatunsu 13, ciki har da yanke alaka da Iran da kuma rufe gidan talbijin Al Jazeera da gwamnatin ƙasar ke gudanarwa. Ƙasar Colombia ta ɗauki babban matakin kusantar samun zaman lafiya a jiya Talata a lokacin da 'yan tawayen FARC suka kammala ajiye makamansu a ƙarƙashin yarjejeniyar samun zaman lafiya wanda aka ƙulla a bara. Shugaba Juan Manuel Santos da kwamandan 'yan tawayen FARC Rodrigo Londono da aka fi sani da Timoshenko sun shaidi bindigogin ƙarshen da aka miƙa su ga masu sa idon Majalisar Ɗinkin Duniya a sansani 'yan tawayen a Masetes. Shugaba Santos ya ce, ku bari mu magance ƙalubalolin zaman lafiyarmu. Ku bar mu magance ƙalubalolin da ke tattare da tsinkaya game da 'ya'yanmu da suke kallon ku suna samun ƙwarin gwiwa a yau. Ya ce kada ku bari wannan lokaci ko kuma wannan nasara ga baki ɗaya al'umman Colombia ya je a banza. A nasa ɓangare, shugaban 'yan tawayen Londono ya ce ƙungiyar FARC ba za ta kau ba, amma za ta rikiɗa ta zama jam'iyyar siyasa ƙarƙashin doka domin ta ci gaba da yin gwagwarmaya ba tare da tashin hankali ba. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Venezuela Nicolas Maduro ya ce jirgin saman 'yan sanda mai saukar angulu ya yi kokari kai hari a kan kotun kolin ƙasar a jiya Talata a lokacin da ake gudanar da zanga-zangar ƙin jinin manufofin gwamnati. Babu cikakken bayani, amma shugaba Maduro ya ce 'yan ta'adda ne suka sako gurneti daga cikin jirgin amma bai fashe ba. Shugaban ya umarci zaratan sojojin Venezuela su yi na musamman, wato su yi kokari su samu waɗanda suka shirya wannan harin, kuma ya yi barazanar sa kafar wando ɗaya da su. Shugaban ya faɗa a talbijin ƙasar cewa idan Venezuela ta faɗa cikin tashin hankali kuma aka lalata juyin juya hali na Bolivarian, za mu je yaƙi. Ya kuma ƙara da cewa abinda ba a iya magance ta hanyar jefa ƙuri'a ba, za a magance shi ta hanyar amfani da makamai. Zanga-zangar ƙin jinin manufofin gwamnati da ake yi a kulli yaumi da aka shafe watanni ana gudanarwa a Venezuela suna bugewa da zama tashin hankali. Kimanin mutane 75 sun riga sun mutu zuwa yanzu. Fadar Papa Roma ta Vatican ta ce za a naɗa wani babban limamin coci daga ƙasar Mali matsayin ɗaya daga cikin dattawan Fadar Papa Roman a birnin Rome a yau Laraba, duk da abin fallasa da wasu kuɗaɗe da suke a wuyarsa. akwai jita-jita da ake yayatawa a kasar Mali da Rome cewar Papa Roma Francis ba zai kara wa Archbishop Jean Zebo makami ba saboda wasu batutuwa da suka shafi sha'anin kuɗi a cocinsa a Mali. Amma dai wato jami'ai na fadarar Papa Roma sun tabbatar a jiya Talatar cewar Zebo zai halarci bikin nadashi a yau Laraba tare da wasu mutane guda hudu daga wasu kasashen. Rahotanni sun ce Zebo da wasu jami'an cocin Mali sun ajiye sama da dalan Amurka miliyan 13 a bankin Switzerland yayin da ajiye kuɗi a wani bankin ƙasar waje bai saba wa doka ba. To amma ba a iya tantance inda waɗannan kuɗajen suka fito ba. Wani limamin cocin ƙasar Mali ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai ta Associated Press cewar Zebo da wasu manyan wato jagaban cocin ba su aikata wani mugun aiki ba. To amma kuma bai bada wani ƙarin bayani ba. Archbishop Zebo ya taimaka wajen shiga tsakani a tattaunawar yarjejeniyar zaman lafiya ta shekarar 2015 tsakanin gwamnatin Mali da 'yan tawayen Abzinawa. Yana ɗaya daga cikin manyan limaman addinin Krista a ƙasar Mali inda musulmi ke da matuƙar rinjaya.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla, al'ummar ƙasar Tanzania ta shiga amfani da hanyar sadarwar intanet wajen sauya salon mulkin ƙasar kama daga kwarmata bayanai da ayyukan da aka yi da ba daidai ba tsakanin jami'an gwamnati da yaƙi da cin hanci da rashawa da sa ido kan 'yan siyasa da makamantan haka a wani yunkurin da suke yi wa lakabi da demokaradiyya hanyar sadarwar intanet. Ladan Ibrahim Ayawa ya fassara rahoton da wakilin muryar Amurka Henry Ridwell ya hada ga kuma rahoton zai gabatar.
Yanzu ana iya cewa kasashen Afirka sun ci gaba ta fannin harkokin yanar gizo, kama daga amfani da tsarin saye da sayarwa ta amfani da duniyar gizo musamman wurin sayen abinci ko kuma biyan kuɗin tasi. Ba shakka wannan canjin tsarin rayuwa ko juyin juya hali a fannin amfani da yanar gizo na kankama, in ji Maria Surungi, 'yar asalin ƙasar Tanzania. Yanzu kana ganin da yawa yadda mutane ke canza tsarin rayuwarsu ta hanyar ƙirƙiro wa kansu arziki, ta hanyar samar da aikin yi, haka ma ta hanyar gudanar da harkokin siyasa, nan ma ba baya ake ba. Surungi ta ce ita ce ta ƙirƙiro da dandalin nan da ake kira canji a ƙasar Tanzania, abinda da farko ya fara kamar hanyar sadarwa ta zamani, amma yau ya rikide ya koma wani ƙasaitaccen hanyar dandalin sadarwa da ke cike da zubi da tsarin aikewa da saƙonni iri daban-daban, kai har ma da buƙatar samar da na'urorin tsaro a wuraren tsayawar bus-bus ko kuma bayar da yekuwa na buƙatar a tsaftace bakin teku na al'umma.
Before used to be people sitting on the streets just talking a lot about politics.
A wani zamani na da can mutane suna zama ne kai a bakin titi suna maganganu game da harkokin siyasa, amma yau lamarin ya sake kamanni domin waɗannan mutane suke da tasiri a harkar siyasa. Hakan ko ya faru ne saboda amfani da hanyoyin sadarwa na zamani inda za a iya jin muryarsu fiye da yadda ake ji a wani lokaci can baya. Misali a ƙasar Uganda, shafi ko kuma dandalin nan da ake kira Yogera ko kuma yin magana ya ba wa 'yan ƙasar damar faɗin albarkacin bakinsu ta yadda za su iya kai kukansu ga gwamnati ko kuma kwarmata masu wa gwamnati ƙuricin ɓera. Haka shi ma shafin nan na Mzalendo na ƙasar Kenya, wanda ya mayar da kansa a matsayin idanun da ke kula da al'amuran majalisar dokokin ƙasar, yana takawa 'yan siyasa birki tare da binciken kuɗaɗen da ake kashewa na gwamnati tare da kuma bayyana 'yancin ɗan ƙasa. Sai dai Surungi ta ce wani hanzari ba gudu ba, wannan sabon yanayi na sadarwa yana cike da haɗari a hannun 'yan siyasa.
We are seeing government trying to control as much as they can the virtual space.
Muna ganin yadda gwamnati ke iya bakin kokarinta domin ganin ta rage tasirin wannan hanyar sadarwa. A cikin shekarar ta gabata, Maxence Melo, wanda shine ya samar da shafin kwarmatan masu satar kuɗin gwamnati mai suna Dandalin Jamil, ya faɗa hannun hukumar ƙasar Tanzania akan tuhumarsa da aikata ba daidai ba game da duniyar gizo, domin ko ya gaza ba da hujjan wani bayani da aka sa a wannan shafin. Jim kaɗan da kammala sauraron zaman ba da Bielin Melo ya ce shi da magoya bayansa suka ce ba wasu na nuna ƙiyayyarsu ga gwamnati ba ne, ko kuma alkali, ko kuma rundunar 'yan sanda. A'a, abin da suke adawa da shi shine dokar nan ta yaƙi da aikata ayyukan ƙasha ta duniyar gizo, wanda ke neman takewa mutane haƙƙinsu. Yanzu dai a cikin watan gobe ne za a sake komawa kotu domin sauraron ƙarar ta Melo. A wuri ɗaya kuma a jamhuriyar Kamaru, gwamnatin ƙasar ta tsinke wayar sadarwa na duniyar gizo ga miliyoyin 'yan ƙasar a farkon wannan shekarar. biyo bayan zargin da aka yi na nuna kyanjinin gwamnatin kasar a yankin da ake amfani da harshen Turanci.
To a gaida Ladan Ibrahim Ayawa da fasarar rahoton Henry Rigwell na muryar Amurka. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Hazalan salamu alaikum za mu je maganan mu ta gero karam mata baringi babban mata baringi adi maku sunan dawa da rakiya sunanta ingeda asa sunanta shinga ta bilkisu kun ja maryam malam mamma kunu mega amad kun ji maraga ya zalhani kunan kan wasu biyanu miyar ku be wata sai luba miya ta ushe hajara ce sai miyar ku ka hawau karabo dan sanda ne sai ta ba ta ke ne musa can wani mai tamsidi shi ya siya makaho mota direbobin sa makahi fasinjan sa makahi a san zo a dokar daji mallacin kura da baban makarali mami kura ta ga makahon dogi in ta ci shi ta ta mana in kauta ba shi ta bar nama bera sunan shi ma'azu zakara sunan shi zuberu kiya shi malam bello walaka bewa zainabu abu birabisko shinkaha garin kwaki alhaji audu jakajin mai sunanta dambu sunan shi rufa'i kaza sunanta zubaida kunjume dahiyar kasinja iya da hanci kulle da kulle alama jiri daga hohudu guda na shukar gyara kunji guda na shukar maiwa guda na shukar marattuwa na sata a baki da dadi ni ne na malam sani ni ne na ci da gajera na je bara a riga gesa ciwon ciki yar gani guda na jika mani kan wani guda na jika mani manda ba magani kenan ba ku samu gero gero ku samu geron da ku haɗa shi da yara mata girbi girbi sun girbe har sun samu ruwan wankewa ku samu
wannan waka ina jin an daidai ta an kammala azumi
kwarai 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 ina jin yaron yana da hikima kwarai da gaske
yana da hikima kwarai da gaske kwarai kwarai da gaske
wannan da za iya sa ido a kansa kila da zai iya zama wani
haka,
abu kwarai
haka to to za mu ƙara binciko shi domin mu ji halin da yake ciki da kuma yadda za a yi a taimaka masa. To kafin mu ci gaba yanzu dai kuma sai maimaitin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfahmi.
Jama'a assalamu alaikum. Yau za mu ci gaba ne da jin bayanin yadda wasu ƴan banga a garin Jega suka kama Zayyanu Garba da Mudassir Isa. Suka kai su fadar sarkin Kebin Jega, suka rataye su kaina kallon ƙasa a wani ɗaki, suka riƙa gana musu azaba har sai da suka kashe Zayyanu. A makon da ya shige Mudassiru, wanda Allah ya kubutar, ya fara mana bayanin yadda aka kama su, da irin azabar da aka musu, da yadda ya gudu, da kuma yadda ya ga an ɗauko mota za a fita da gawar Zayyanu. Za mu ɗora kan wannan batun a yau, to amma ina son sake maida mu baya kaɗan daga inda shi Mudassiru ya nemi Zayyanu a kan cewa su gudu ta yadda za mu iya fahimtar ƙarshen maganarsa. Ga Mudassiru.
Can daidai santa misalin ƙarfe uku na dare yaran su yi bacci, sai na ce Zayyanu ya ce na ce ka tashi mu fita mu samu mu kai gida in iya mu sun ga abin da aka yi muna babuli babula sai sun ɗau mataki. Ya ce Mudassiru ban iya tashi. Na ce ka bari in riƙa hannunka in nishe ka in fito mu rinƙa bi hanya hanya inda ba za mu haɗu da su ba insha Allahu rabbi har mu kai gida. Ya ce wallahi Mudassiru ko hannuna ka taɓa har cikin zuciyata nake jin ciwo. Ya ce Mudassiru ka dangana ga Allah kai hankuri bugun ga da sun kai Mudassiru da waya in rayu ni na san ba ni rai kai hankuri ka dangana ga Allah in ka je gida ka yi musu bayani ka hita. Kawai su da na fita. Da na fita sai na kasa taya sai na rinka amai akwai masallaci wurin da rijiyar kwakwarai sai na boye tsakanin masallaci da rijiyar kwakwarai ina ita amai ina ita amai. Can ba a yi wasu mintuna sosai ba sai na ga yaran daga cikinsu wani ya fito.
Yaran da aka bari tsaron ku kenan?
Eh wanda aka bari gadin mu. daga cikin su wani ya fito sai suka bi hanya ya bi hanya da ya bi hanya sai ta yi sai ya dawo can can bayan minti biyu sai na ga mutum biyu su ya zo da shi a ta da magaji da ni ga sun zo su ɗaya na ga sun shi magaji yana waya da ya waya sai na ga Bala bazuka ya zo da Halidu ta ƙare ya zo sai na ji suna waya suna cewa ai yaron nan ya mutu kuma ba su san inda ɗaya yake ba to sai ina tunanin cewa na an kai su nemo ni duk inda nake kawai sai na ga dai rago sai sun ka shiga ciki sai sun ka tallaba ga wasa sai Bala bazuka sai je wurin kotu sai jawo mota da ya jawo mota ko kunna fitillun motar ba ya gaba da baya ya taho da ita har wurin nan sai sun ka tallaba gawa shi sai suka zo suka saka a mota da suka saka a mota saboda ni ba gaba na ya rasu ba ina dawatun ya rasu ne ko ba rasu ba sani ce amma in bai rasu ba ya za a yi masu tallabo shi kuma ga ina jin yana cewa ya mutu ya mutu kawai suka sa a mota suka shiga mota suka ja mota shi kuma magaji sai koma gida ne a ta shi ma sai ɗaya daga kawai da naga sun ta yi sai ni kuma na ji to an ce a nemo ni sai ni dawo sai ni tashi da suka bar wurin sai ni tashi na bi ta cikin fadama na yi zagaye sai gidanmu da ni zo gidanmu wurin mahaifiyata na kora mata bayani ya ce kuma wallahi mama Zayano ya rasu ta ce to ya za a wanga lamari sai na ce to ya ki ga kamata ta ce in bari sallah asuba a yi sai mu yi sauko mu je tunda yanne na duk suna Kano mu je wurin Isa dan imamu nan Aleru ta gwada mai jiki na don kanin mahaifina ne abin da an kai mu mu dawo da gaggawa a san irin matakin da za a dauka to garin mu je mu tare mota tani da mahaifiyata mu je nan Aleru mu gwada mu Isa dan imamu abin da an kai mu kawai sai muka samu gawar Zayano saman gehen shulda sun je da ita can bakin daji sun yi jifar da shi
da safe da lamarin ya faru koko tun da daddaren nan
don alfijiri ya hito bai ma fito sosai ba irin hasken gari bai waye sosai ba tun tayan din mun ka samu gawar tashi kuma da sun ka jefar da gashi hanyar da ni biyo zan je gida tun da su cikin mota suke sun riga ni tafiya ina biyowa akwai inda na biyo ma ina wucewa sun ka biyo wurin na ce ma ni suke nema ashe sun dawo jefar da gawar shi ne
to kinan wato duk ka san waɗanda suka yi maka wannan al'amarin
duk na san su
su nawa ne
su goma waɗanda suka je su haka mu su goma sha hudu ne
dawa
to gaskiya wasu ban rike sunan su ba amma na rike sunan Atta da Kabiru Shola da Mubara rago ban rike sunayen su ba gaskiya da Halidu waɗanda sun ka dogawa ta sun ka je sun ka jifa da ita da Halidu ta ƙare da Bala bazuka su sun ka je da magaji su sun ka je sun ka jifa da gawashi
to kamar a wurin dukan ku kamar duka ne dai kawai suka yi tayi koko adami suka yi amfani watakila wurin duka har da yasa watakila ya sanadiyar rasa rayuka
ni gaskiya fi sabilillahi bulalle sun ka sami amma shi margayi Zayano har da ita ce sun ka sama sa da ita ce da bulalle kuma ni mutum uku sun kai buguna amma shi nan mutum uku mutum shidda sun kai buguna hadda ita ce sun ka sama don muna cikin wurin yadda kamar mutum in ya ji sanyi hannu ne yana rawa haka wallahi haka a wajen sa ke rawa
da Sir Isa kenan to a bayan da labari ya isa gare shi na yadda waɗannan ƴan banga ko kuma ƴan ta'adda suka kashe masa da mahaifin Zayano Malam Abubakar ya je shi gaban ƴan sanda domin neman haƙƙin abin da aka yi masa to sai dai kuma a nan wurin ƴan sanda maganar sai ta fara lalacewa
sunana Alhaji Garba Faransi Jiga ni ne mahaifin Zayano da yaran sarki suka kashe kuma gida ne
a matsayinka na mahaifinsa daga bakin lokacin da aka shaida maka wannan lamarin cewa an ga gawar tashi wani mataki ka dauka
matakin da na dauka na kira abokanaina da wani dana muka je charge office inda DPO na kai mai reporting cewa an kashe min da gidan sarki kuma an dauko gashin jibi da ta tashi saboda haka na kawo report
Nijiga.
To bayan haka nan sai suka je suka doko gawat suka dauki hoto abinda suka yi duka suka yi bayan sun kare abubuwan da suka yi suka ba mu gawa muka je muka rufe haka ba to shine na dawo nan charge office aka sake dokan maganganu da aka ce shikenan ta yata bayan na tafiya ta aka yan kwanaki ni dai ban ji komai ba sai na dawo inda DPO na ce ranka ya dade na ga tun sannan ba ce min kuma game da harkar yaron da aka shina ana so in san inda ake sai yace to ai yanzu shi magana ta nan su tana binne kabi saboda ka sai ta sai da office na je shi sai da office inda yan sanda na yi musu bayani ga shi an kashe min yaro kuma ga shugabannin kisan nan duk ba kan manyan su ba illa yaran su so ba mu ni aka masu bakwai to saboda haka ina son aka mu waɗannan dan su amsa da jaran nan to sai yan sanda ne da min ne kafin suka tayar da hankali na haka na yi tamayoyi na gane da cewa ban da wani fawa ga abin sai na futar da kaina to ana cikin haka sai na ji an cewa an kai yara kotu wai za a sakin su abu kamar wasa kotu a cikin binnan kabi wata karamar kotu to shikin dan ji haka ni kan san sai na je Sokoto inda mu rayin da kai report da ci ga abin da ka faruwa ka gane ko to shine lokacin da na gaya musu sai aka taho aka yi rubuce-rubucen da aka kare aka turo wanda zai na shi taho da kasin gaba daga kabi akan Sokoto aka zo ni ma na jo dan tare muke Sokoto sai biyo su muka ran ji to da muka zo nan ji ga aka taho nan charge wa inda DPO aka zo rin DPO aka tambaye shi sunan waɗannan mutane da aka kira dai guda shi ya taho gaba gara aka kama shi aka tsare to shi gudan da aka tsare daga shi danganan shi wanda aka turo din sai je gidan sarki to da je gidan sarki wannan harka ta lada shi
wannan azaba da kuma kisan da aka yi ma Zayyano ya faru ne turan tara ga watan Janairu na wannan shekara wato watanni 5 da rabi da suka shige har yanzu kuma waɗanda ake zargi da aikata wannan kisan gilla suna yawon su akan titi har ma mutane a nan Jega sun ce suna ikirarin cewar babu wani mahaluki da ya isa yi musu wani abu a duk fadin Najeriya a shirinmu na gaba za mu ci gaba da jin bayanin mahaifin Zayyano da kuma tabakin hukumomi wato su 'yan sanda da ofishin mai gabatar da ƙara a ma'aikatar shari'a ta jihar Kebbi su ma waɗanda ake zargi da yin wannan kisan muna ƙoƙarin mu ji ta bakinsu.
To madalla sai kuma muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun ƙasar Kamaru na wannan mako ga Garba Awal.
Zan fara shirin jaridun namu ne da jaridan Le Courrier. An da labarta mana cewar gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru ta ce za ta kara sake da marar yaki da maharanan na Boko Haram kasancewar suna sadadowa cikin kasar ta jamhuriyar Kamaru suna kashe al'umma da basu je ba basu gani ba a jihar Arewa mai nisa. Jaridan Informaten kuma cewa ta yi shugaban kasar jamhuriyar Kamaru Musta Biya ya tura ministan tsaron kasar ta jamhuriyar Kamaru Joseph Beti Asomo zuwa kan iyakar kasar Najeriya Chad da kasar ta jamhuriyar Kamaru domin karawa dakarun tsaron kasar kwarin gwiwa na yaji cewa da suka yi na yakan maharan Boko Haram domin mayar da mataba kasar ta jamhuriyar Kamaru. Sai kuma jaridan da Dramble ta yi mana tsokaci ne kan cewar hukumar zaben kasar jamhuriyar Kamaru Elecam inda har yanzu bata shirya zaben da za a gudanar ba a shekara na 2018 na shugaban kasa ana ganin cewa masu jagoran hukumar ba su da kwarewa ta musamman. Sai kuma jaridan Independent ita kuma ta rawaito mana cewar Director General na madatar man fetur din kasar jamhuriyar Kamaru Sonara Talba Malam ya ce ayyukan da ake gudanarwa a yanzu haka yana ci gaba yanzu da an kusan kammala shi ya kai kashi 94 cikin 100. Sai kuma jaridan Le Metayo anda ta hango mana cewar ministan ilimi mataki na farko uwar gida Adija Yusuf Alim tana shan binciken kwakwaf a kotun sojoji na kasar jamhuriyar Kamaru TCA domin wagure waɗansu maƙudan kuɗaɗe da ta yi. Ga dukan alamu dai za ta iya faɗawa kurkuku a garin Yaounde. Sai kuma jaridan Cameroon Tribune ita kuma ta zaƙulo mana cewar ministan matasa na ƙasar jamhuriyar Kamaru Maimuna Fosson ya miƙa wa matasan ƙasar guda 100 tallafin kayayyakin aiki domin su ma su kula da kansu a ƙarƙashin shirin na gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru kan samarwa matasan ƙasar 20,000 aiki a cikin wannan shekarar. Zamu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridan Cameroon Info. Ana ta rawaito mana cewar bankin bada lamu ne na duniya FMI ya ba wa ƙasar jamhuriyar Kamaru bashin kuɗaɗe har miliyon 6,662 na dalar Amerika. Kasancewar ƙasar ta jamhuriyar Kamaru za ta miƙar da tattalin arzikinta a cikin shekaru 3. Wannan abu da ya faru ne sanadiyar ruguje wanda farashin man fetur ya yi a kasuwan duniya. Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga ƙasar Kamaru.
Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo ma'anar Washington na cewa karfe 3:26 na asuba. Sai kuma rayu da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum sashen Hausa na VOA. Mai magana Sufiyanu Gumar Zangon Daura. Don Allah ina so in yi amfani da wannan damar in kira ga 'yan uwa na al'ummar Najeriya. Ya kamata mu sa tafarma a cikin addu'o'in na neman zaman lafiya tare da yi wa shugabanmu Janar Muhammadu Buhari addu'ar samun lafiya, domin addu'a ga shugabanni ga kasarmu shi ne zai fidda mu daga cikin halin ƙangin da muke ciki. Amma yawan zagin shugabanni da yawan aibanta su wallahi ba zai gada mana alheri ba. Yin hakan zai ci gaba da jefa mu cikin bala'i da masifa. Kiyayewa shi ne mu ci gaba da sa shugabannin mu addu'a. Da fatan wannan kiran ya kai ga kunnuwan da suka dace.
Assalamu alaikum. Ni ne alaikum sakamai sai shanu lafiya jihar Nasarawa Najeriya. Ra'ayina shi ne don Allah jihar yan siyasan Najeriya ku riƙa ƙoƙarin haɗa kan Najeriya ne, ba ku riƙa tarwaɗa mu, ku riƙa tarwaɗa kan Najeriya domin neman biyan buƙatunku ba. Domin mu talakawan Najeriya haƙiƙa Allah ya san kanmu a haɗe yake. Musulmi da Kirista mukan zauna ne kasuwancinmu mu nema abin da za mu ci kowa ya tafi gidaje da safe da safe. Amma shi ɗan siyasa saboda neman biyan buƙatansu ko kuna kawo mana ƙabilanci da maganin addini da wani zalunci na kusa matsalanta da rayukanmu. Saboda haka don Allah ku mana adalci, in za ku siyasanku su yi ku daina neman wargaza kan Najeriya.
Ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho. Kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya gana da takwaran aikinsa na ƙasar Qatar a jiya Talata a Washington, makonni 3 bayan da Saudi Arabia da wasu ƙasashen Larabawa suka aza takunkumin harkokin cinikayya da ta diplomasiya a wannan ƙasar mai arzikin mai kawar Amurka. Ganawar Tillerson a ma'aikatan harkokin wajen Amurka da Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ta zo ne wuni guda bayan Qatar ta yi watsi da bukatun Saudiya da Bahrain da Misra da kuma haɗaɗɗiyar daular ƙasashen Larabawa cewar kafin su cire takunkumi da suka azawa wannan ƙaramar ƙasar.
To a gaishe ka masu saurare, nan muka kammala shirye-shirye na safe rediyo. Sai kuma can da la'asar abokan aikinmu su shigo da wani sabon shiri ciki har da himma ba ta garago na Ladan Ibrahim Ayawa. Za ku iya sauraron waɗannan shirye-shiryen da muka gabatar da kuma samun cikakkun rahotannin da muke gabatarwa da ƙari a shafinmu na intanet. Kuna kuma iya muhawara da bayyana ra'ayoyinku kan shirye-shiryen namu da abin da ya shafi rayuwarku da cigaban ƙasa a shafinanmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da Baba Yakubu Makiri da ya taya ni gabatar da shirin, sai kuma Salloman Abu da ya taimaka wajen haɗa shiri da bada umarni, sai kuma injiniya tamu ta yau a Zainab Alheri ke muku fata alheri, ku wuni lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.
Thank you.